إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحديث حديث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركما دساك سادوا أولنا مسلاتي ميتارا البركة markazud da'awa wanda muka fi sani da masallacin Alhaji Muhammad Siraji da yake wannan gari na Arrit a wannan rana ta Lahadi wacce ta daidai da ranar 9 ga watan Rabi'ul Awwal hijira 1445 wanda ya daidai da ranar 24 ga watan 9 2023 miladiya dan ci gaba da karatun wannan littafi mai tarin albarka na al-istiqama littafin da yake karantar da mu tsayuwa akan addini yanda mutum zai zama mustaqim akan hanya mai kakkiya wanda Allah ya ce mu rika roƙon sa wannan hanyar ihdina siratal mustaqim ya Allah ka shirye da mu tafarki madaidaici to ya za ka yi ka samu istiqama wanda Allah ta'ala ya ce fastaqim kama umirta to akan wannan malamin yake mana magana a cikin wannan littafi malamin da ya wallafa littafin mashhurin malamin nan ne Sheikhul Islam Abul Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam bin Taymiya Al-Harrani Ad-Dimashqi alayhi rahmatullah wanda wannan shi zai zama majalisi na 9 a cikin karatutukan mu na wannan littafi darasin da ya gabata mun shiga wani fasali mai muhimmanci wanda kusan wannan fasalin shine kofar shiga wannan littafi na istiqama fasali ne mai muhimmanci a cikin wannan littafi kuma duk wanda ya fahimci fasalin da kyau to zai fahimci littafin yanda ya kamata duk kuma wanda ya kuskuren fahimta ko ya sakaci bai fahimci wannan fasali da muka shiga da kyau ba to ba zai yi wa littafin kyakkyawar fahimta ba saboda karatun littafin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yana da wahala saboda yana da wani salo idan ya dauko ro bayani yana magana akan wata mas'ala to idan ya ci karo da wata gaba wadda take buƙatar ƙarin bayani to sai ya saki bayanin da yake kansa sai ya kama wannan bayanin ya tafi sai yayi nisa sannan ya dawo ya ci gaba da inda ya tsaya to can din ma bayan ya ratse in kuma ya saki cin karo da wata mas'ala ita ma kuma sai ya saki wannan kuma sai ya dawo ya bi wannan reshen kuma sai ya zo ƙarshe sannan sai ya dawo inda ya tsaya ɗazu sannan ya ci gaba in ya zo ƙarshe sannan ya sake dawowa inda ya tsaya daga farko to shi yasa ba kowa bane yake iya karambanin ɗaukar littafin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya ce zai karanta shi kuma a fahimce shi da kyau mu ma muna iya bakin ƙoƙari ne da ƙoƙarin bibiyar shuruh na malamai wanda suka yi ƙarin bayani akan littattafan da kuma abinda muka fahimta duk da ba a rasa kurakurai to kasancewar mun karanta littattafansa wannan ina ji littafi na hudu ne muke cikin karatu ya kamata mu dan fara sabawa da wannan sala mun karanta littafin ubudiyya mun karanta littafin qa'idatun jalila muna kuma cikin karatun littafin al-furqan da shi ma ya tafi ya kusa kai karshe kaga wannan na hudu ne mun dan fara sabawa da salan shi to wannan zai taimaka mana wajen fahimtar wannan littafi wanda littafi ne mai muhimmanci idan muka lura fasalin yana bayani akan kamar yadda mai abin nan wanda ya yi wanda abin da ya yi ta hakikin littafin ya yi wa fasalin matashiya cewa yana magana akan zammul jadal bi ghairi ilm zammul jadal bi ghairi ilm fasalin da yana zargi ne akan jayayya game da ayoyin Allah ba tare da ilimi ba kawai ka tsaya kana jayayya da ayoyin Allah ba tare da hujja ba, ba tare da ilimi ba. To su wa aka sani da wannan mun yi bayani a darasin da ya gabata, domin a fasalin da ya gabata can ya yi magana ne akan masu kawo kai, masu kirkira su ƙara wani abu akan abinda shari'a ta zo da shi. Wasu sukan kirkiri wasu al'amura su shigo da su akan abubuwa da shafi aqida, wasu kuma sukan kirkiri wasu al'amura su shigo da su sababbin al'amura su shigo da su a cikin abin da ya shafi furu'a. Wanda dai ya bada misali akai, wanda zaka samu mutane sun kasu gida uku a wannan. Akwai waɗanda suke yin sakaci har ma suke ganin nassoshi da suka zo na shari'a, Qur'ani da hadisi, ba za su wadatar ba wajen fahimtar abubuwa na addini, ko da sai an hada da kiyasi da sauran abubuwa irin wannan. To da haka suka kirkiri wasu usul, suke ta kiyasta wasu al'amura akan wa'innan usul din, wanda kuma usul din asalin su fasida ne, kuma galibi sun ci karo da nassoshi na shari'a saboda karancin sanin nassoshin da suke da shi. Sai da wannan sun yi sakaci, sun shigo da abubuwa wanda ba sa cikin sunna, wannan shi ya raba su da istiqama. Wasu kuma sai suka yi gulubi wajen ganin dole a tsaya akan nassin, zahirin nassin Al-Qur'ani da sunna, ba wani maganin kiyasi, ba wani maganin mafhumul mukhalafa ko mafhumul muwafaqa ko mafhumul shart ko kaza, duka ba wannan, sai dai a tsaya akan zahirin nassoshi, wanda shi ma malam ya nuna cewa wannan su ma akan kuskure suke. Hanya mafi kyau ita ce hanya ta fuqaha'ul hadis, su ne wato fuqaha'u na hadisi, da su Imamu Malik, Imamu Ash-Shafi'i, Imamu Ahmad bin Hanbal, wanda su suke kan istiqama, su suke kan istiqama, su ba su kore kiyasi ba gaba daya kamar yadda waɗancan suka kore, kuma ba su bude abun ba kamar yadda waɗancan suka bude. Akan yi kiyasi amma idan ba nasi, akan buƙaci a yi kiyasi idan babu nasi ƙarara, to sai a yi kiyasi da wani nasi, a yi ilhaqin fara'in da ya zo akan wannan asalin da sauran bayanin da ya gabata. To shi ne abinda fasalin da ya wuce ya karantar da mu, ya ta kawo mana misalai akan wannan, da wasu suka sake koyarwa waɗannan magabata suka kama wasu hanyoyi na daban. To shi kuma wannan fasalin yana magana ne akan waɗanda su ba zuwa suka yi suka ƙara wani abu ba, su abinda suka yi jayayya suka yi tayima da nassoshin, kuma jayayyar ba hujja. Akwai jayayya da hujja ba laifi, kai jayayya da hujja shi ne ɓangaren abinda ya shafi wato jayayya da ayoyi da kuma wasu ayoyi. Ka ɗauko wata aya sannan kuma sai ka yi ƙoƙarin fassara wata aya da ita, wata aya da ta zo a dunkule, to za ka ɗauko wannan ayar ka yi ƙoƙarin fassara wannan, ko kuma ayar da ba nasi ba ne ƙarara, wani zahiri ne ko wani mafhumi ne aka samu daga wannan, to kai kuma kana da wani fa'inta daga wata aya, to kana iya yin jayayya da wannan abin da aka fa'into daga wannan aya da abin da kai ka fa'inta, kamar da bayani akan wannan zai zo. Wannan ba za a zargi mutum akan wannan ba, irin sabani da aka yi ta samu daga magabata as-salafus salih. Amma jayayya wadda take abun zargi ita ce wadda za a yi ta bi ghayri sultan, ba tare da hujja ba, ba tare da dalili ba, irin jayayyar ahlul kalam da kuma al-mutasawwifa. Ahlul kalam su abin da ya kai su zuwa ga jayayya da ayoyin Allah shine gabatar da hankali akan nasi, sirrin gumilo da tatafan abinnan yan falsafa na Yunan, wanda suke wato mai da hankali akan abin da ya shafi hankali da tsarkake hankali da bawa hankali wani matsayin da har ma ya wuce nusus na Al-Qur'ani da sunna. To sai suga duk wani aya da ya zo ko hadisin da ya ci karo da wani abu na ka'idodinsu na ilimin da ya zo a cikin waɗannan tattafai, to sai su shiga jayayya da shi da wancan ilimin, sai su yi jayayya da nassi da wancan ilimin. To wannan sai suka bata ɓangaren abin da shafi aqidu da siffofin Allah da abubuwa tawilin siffofin Allah da kore wasu abubuwa na gaibi da suka zo, irin azabar kabari da sauransu, suka yi ta korewa saboda abu da ya saba wa ka'idodinsu da hankalinsu. akwai kuma sufaye su kuma sai suka dauke su ma dai su abinda suka tafi akai ya samo asali ne daga su ƴan falsafan nan Yunan wanda su ƴan falsafan sun rubu gida biyu akwai da suka mai da hankali a wajen al-aqdiyat wajen abin da shafi aqidu wasu kuma sun rubuta rubuce a wajen abin da shafi at-tazkiyat tsarkake zuciya da tsarkake ruhi to su kuma sai suka rungumi wannan bangaren su ƴan wato masu mai da hankali a wajen zuhudu da sauransu wanda ake cewa sufai to wannan su kuma sai kai su zuwa ga shigo da wasu abubuwa irin zaka ji an ce hululi ko wani tajalli ko wani mukashafa ko zauki ko ko wajadi ko fana'i ko kaza suka tikirkirin wa'annan musalahat din suna shigowa da su wanda kuma dukkan abubuwa ne da ba a san salaf da su ba to da wa'annan ka'idodin nasu kuma da su suke jayayya da ayoyin Allah suke mayar da ayoyin Allah da wa'annan dalilai da su suke gani a wajen su wata hujja ce wani dalili ne har ma suna iya barin nassin alqur'ani da sunna saboda wani abu da suke kira kashafi ko wani abu da suke kira zauki ko wani abu da suke kira haqiqa ko wani abu irin wannan sai su mayar da ayan alqur'ani ko hadisi ko su yi watsi da ita saboda wa'annan ababai da suka kirkira to kaga shi ma wannan jayayya ne da ayoyin Allah ba tare da ilimi ba su wadancan abin da ya janyo musu girman kai da neman shahara da daukaka su kuma wannan abin da ya janyo musu shakka da kokwanto kamar yadda ayoyi duka da malai ya kawo suka yi bayani to shine ya bude mana da ayoyin alqur'ani da suka zo a cikin suratul ghafir allazina jadiluna fi ayati llahi bighairi sultanin atahum kabura maqtan inda llahi wa inda allazina amanu kadhalika yatba'u llahu ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar wanda suke jayayya a cikin ayoyin Allah ba tare da hujja ba da ta zo musu to wannan ya girmama a matsayin abin kyama a wajen Allah haka a wajen wanda suka yi imani yace kuma kamar haka ne Allah yake shafewa akan zakatan dukkan wani mai girman kai wanda yake kangararre to wannan kaga masu jayayya da ayoyin Allah ba tare da ilimi ba saboda me saboda girman kai da neman daukaka to ayat da ta zo kafin wannan wanda ya ambaci mu'minu ali fir'aun shi kuma a can da yazo karshe sai ce kazalika yudillu llahu man huwa musrifun murtab walaqad ja'akum yusuf min qablu bil bayyinati fama zintum fi shakkin mimma ja'akum bih hatta idha halaka qultum lan yab'atha llahu min ba'dihi rasula kazalika yudillu llahu man huwa musrifun murtab hakika nabi yusuf ya zo muku da hujjoji bayyananu da ayoyi amma ba ku gushe ba kuna cikin shakka da kokwanto daga abin da ya zo muku da shi har sai da ya halaka ya bar duniya sai kuka ce Allah ba zai sake aiko wani manzo a bayansa ba suna da hujja akan wannan ba su da hujja to kaga wannan jayayya ne da ayoyin Allah da gairi sultanin atahu suka ce ba za a sake aiko wani manzo ba tare da kuma suna da hujja akan wannan ba sallah ce to kamar haka ne billahi man huwa musrifun murtab Allah yake batar da wanda ya kasance shi mabannaci ne mai abin nan mai yawan shakka da kokwanto to da ya kawo wannan sai yake cewa to kaga wannan yayi daidai da abin da Allah ta'ala ya faɗa a wata aya ita dai a cikin suratul ghafir din cewa innal ladina yajibuna fi ayati llahi bighairi sultanin atahum in fi sudurihim illa kibrun ma hum bibalighihi fasta'iz billahi innahu huwa samiul alim wannan duka ana magana akan wanda suka yi jayayyar saboda girman kai to ba abin da ya janyo musu wannan sai wani kibru wani girman kai da yake cikin kirazansu masu jayayya da ayoyin Allah Allah ce lalle wa'annan da suke jayayya da ayoyin Allah ba tare da hujja da ta zo musu ba ba wani abu a cikin zakatansu face wani girman kai da neman girma da daukaka wanda ba za su taba samun wannan girma da daukakan da suke nema ba za su kai gare shi ba za su cin masa ba dan haka ka nemi tsarin Allah domin shi Allah shine mai ji wanda yake masani shi yasa kasancewar jayayyar tasu girman kai ne ya janyo musu sai Allah ya ce to kabura maqtan inda Allah wa inda allazina amanu wannan ya zama babban abin kyama a wajen Allah haka kuma a wajen waɗanda suka yi imani to sai yake fassara maka kabura maqtan dinna sai ya ce ma'anan sa ai kabura maqtuhum ma'ana wato abin kin su ko abin nan kiyayyar su da kyamar su ya girmama to zaka iya fassara da wannan kiyayyar da take cikin zakatansu da fushin da yake da cikin zakatansu da wannan girman kai da yake cikin zukatan su ya girmama zaka iya fassara da wannan au ko ka fassara da kabura hadal maqt wannan al-maqt din wato abincin ko kuma ka fassara shi da kabura hadal jidal wannan ja'in ja da suke yi din ya girmama ko ka fassara shi da kabura hadal fi'l wannan aiki nasu ya girmama maqtan a matsayin abinki maqtan ayman mutan zama ismul maf'ul ne ya girmama ga zama abinki da yau gaba sai ce kaburat kalimatan tafruju min afwahihim kaga yayi kama da wannan da Allah ya ce kaburat kalimatan can kabura maqtan nan ma kaburat kalimatan nan fi'ilin kabura fi'ili ne na zargi to nan ina al-makhsus bidh-dham'ana babu shi da haka mahzuf ne al-makhsus bidh-dham'in mahzuf ne shine kawo maka shi a can baya kabura hadhal maqtu ko kace kabura maqtuhum ko kace kabura hadhal maqtu ko kace kabura hadhal jidalu ko kabura hadhal fi'l wannan shine al-makhsus bidh-dham yace kuma wannan ba abin mamaki bane a qur'ani domin gashi na Allah ya faɗa bi'sa lil-zalimin badala kaga nan ma ai babu makhsus bidh-dham al-makhsus bidh-dham nan ma mahzuf ne zaka kaddara shi da huwa to wannan kaga sai ya saki wancan bayanin da yake sai ki ta kokarin kawo maka nan an shafe makhsus bidh-dham babu shi sai ya kaddara maka shi yace to wannan yana faruwa a qur'ani har ya kawo maka wani misali a suratul kahf da ya kare wannan sai ya dawo kan maganar da yake yace wal maqtu yuradu bihi nafsul maqt wa yuradu bihi al manqut shi al maqtu ana nufin shi asalin maqtu din da shi ko kuma ana nufin abin ki abin da ake kyaba din yace kamar kalmar al khalq ne da al makhluq al khalq al makhluq duka abu ɗaya ne to sai kawo maka ayin qur'ani dan ka kara fahimtar da kai lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan kaga shi manan al makhsus bidh-dham shi ma bayanan an shafe shi ay kabura maqtan ay kabura maqtuhu maqtan sai ce wal maqtu to me ma'anan al maqtu shine al bughd ash shadid kiyayyawar take mai tsanani wa huwa min jinsil ghadab al munasib li hali haula wanda wannan yana daga cikin jinsin fushi wanda ya dace da wa'innan jinsin fiyayya wato fushi da kiyayya da ta dace da wa'innan ayi fushi da su ayi kiyayya da su to zai ya kare wannan bayanin to sai ya dawo kan bayanin da yake yi ke kama qala fil yahudi wannan kama qala fil yahudi zaka koma da kadaso shi ne da kazalika yatba'u Allahu ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar da ya fada a can baya kaga da nisa yanzu yayi ratse ne sai ya dawo kan asalin maganarsa to yanda Allah ya fada game da masu jayayya da ayoyin Allah saboda girman kai yace kazalika yatba'u Allahu ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar to wannan yayi daidai da abin da ya fada game da yahudawa su ne ya fada game da su bal taba Allahu alaiha bi kufrihim Allah ya shafe akan su akan zakatun su saboda me saboda kafircin su mun ga wannan kaga yayi daidai da abinda ya zargi wa'annan da shi to yayi daidai da abinda aka zargi yahudawa da shi saboda kafircin su to wannan ya sai nuna maka kamar wannan abin zai iya kai mutun ga kafirci jayayya da ayoyin Allah ba da hujja ba sai ce wa qad wasafahum bi nahwi ma wasafa aduwahum fir'aun alhali a baya Allah ya sifata su yahudawan da irin abin da ya sifata makiyin su wanda shine fir'auna an gane ya sifata su da shi saboda sun yi daidai a sifa su bani isra'ila Allah yake wa qadaina ila bani isra'ila fil kitabi la tufsiduna kaga sun yi fasadi za ku yi fasadi fil ardi marratain wa la ta'alunna uluwan kabira za ku yi ulu za a same ku da girman kai da neman daukaka wanda yake mai girma kaga sai ya sifata su bil fasadi fil ardi wal ulu ya sifata su da wa'annan sifofin guda biyu shi ma fir'auna an sifata shi da irin wa'annan sifofin guda biyu inda yace inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahliha shi'a yastad'ifu ta'ifatan minhum yudabbiru abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin kaga su ma an sifata shi da fasadi an sifata shi da me al ulu talbal ulu can karshe da yazo rufe suratul qasas sai ce tilka ad-darul akhirah naj'aluha lil ladina la yamduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin wancan ai shine gidan lahira da ake ba ku labari wanda muke sanya shi ga waɗanda ba sa nufin daukaka a ban ƙasa ko kuma fasadi ashe neman daukaka da fasadi a ban ƙasa yana zama dalilin hanawa mutun samun gidan lahira wanda shine aljanna shi sai ce wal aqibatu lil muttaqin karshen kwarai yana ga masu takawa masu kiyaye dokokin Allah wanda yana nuni zuwa ga cewa wato wa'annan dalilin da ya janyo musu karkacewa daga istiqama ba su jayayya da ayoyin Allah ba tare da dalili ba dalilin da ya janyo musu karkacewa shine girman kai da me da neman daukaka girman kai da fasadi kokarin kawo banna a ban kasa da kuma neman daukaka shi ya janyo musu har suka kai suke iya jayayya da ayoyin Allah ba tare da me ba tare da dalili ba ba tare da hujja ba wanda wannan har ya kai su suka rubu da istiqama suka karkace daga hanyar Allah wannan shi ne abin da yake so ya fito maka da shi wanda wannan zai iya kai su bai sai ya fito karara yace sun kafirta amma yana nuna maka hakan zai iya kai su ga kafirci kamar yanda ya faru da Yahudawa gashi ta yace bal taba Allahu alaiha bi kufrihim ira fatan kuna gane magana Ibn Taymiyyah to sai ya ci gaba inda muka tsaya yace wa hadha mimma bayyana qawluhu wannan yana daga cikin abin da ya bayyana fadar Allah allazina yujadiluna fi ayati llahi wadanda suke yin jayayya a cikin ayoyin Allah wannan aya ta 35 wannan mubtada'un ne sabuwar magana ce laysa badalan min qawlihi ba badal bani na fadar sa man huwa musrifun murtab a can baya me yace wa laqad ja'akum yusufu min qablu bil bayyinati fama zintum fi shakkin mimma ja'akum bih hatta idha halaka qultum lan yab'atha Allahu min ba'dihi rasula sai ce kazalika yudillu Allahu man huwa musrifun murtab kamar haka ne Allah yake batar da duk wanda ya kasance mabannaci mai yawan shakka allazina zai iya zama badal na wannan kun gane zai iya zama sai ka ce kamar ka ce wane ne musrif murtab sai ka ce to gashi nan allazina yujadiluna fi ayati llah to sai Ibn Taymiyyah ya ce to ba haka bane wannan allazina yujadiluna fi ayati llah din mubtada ne ba badal bane na fadin Allah man huwa musrifun murtab fa innahu subhanahu domin shi Allah subhanahu wa ta'ala wasafa ha'ula'i bi ghairi ma wasafa ha'ula Allah ya sifata wa'annan da sabanin abin da ya sifata wa'annan wadancan wa'annan da mai aka sifata su can karshe kazalika yatba'u Allahu ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar su kuma wa'annan da mai aka sifata su kazalika yudillu Allahu man huwa musrifun murtab wannan shi yake nuna ashe daban-daban ne wa yu'ayyidu hadha ta abinda zai taimaka ma wannan fahimta tawa inji Ibn Taymiyyah annahu ibtida'an cewa wannan ayar sabuwar magana ce mubtada ne ba badal bane kad qala fil ukhra Allah ta'ala fada yayi a aya ta biyu allazina yujadiluna fi ayati llahi bighairi sultanin atahu wadanda suke yin jayayya da ayoyin Allah ba tare da hujja da ta zo musu ba su haka Allah ya fada game da su su kuma wa'annan cewa Allah ne ya fada game da su qultu lan yab'atha Allahu min ba'dihi rasula cewa kuka yi ba za Allah ba zai aika wani manzo a bayan sa ba wannan magana da suka fada suna da hujja akai ba su da hujja kaga abin da ya fada game da wa'annan ba shi ya fada game da wadancan ba wa qala qabla hadhihi al-aya kuma ya riga ya fada kafin wannan ayar a cikin suratul ghafir din aya ta 4 cewa mai jadu fi ayati llahi illal ladina kafaru ba wanda yake yin jayayya a cikin ayoyin Allah sai waɗanda suka kafirta su kadai suke yin jayayya duk da yana so ya nuna maka wannan dabi'a kafirci ne Allah ya riga ya faɗi haka wannan ya nuna cewa yin hakan zai kai mutum ga kafirci sai ya ce wa qad yuqalu kuma haƙiƙa ana cewa yumkinu istima'ul lusaini ai zai iya yiwa sifofin guda biyu su haɗu a kan mutum guda wannan zai iya nuna allazina din badal ne na man huwa musrifun murtab wasu sun faɗi haka ana iya haɗa sifofin guda biyu ar-raibu wal-jadlu bighairi ilm wato sifa ta kokonto da kuma sifa ta yayaya ba tare da ilimi ba amma nan kamata ya a ce wato girman kai da neman ulugu sifofin guda biyu na ar-raibu na kokonto da kuma sifar girman kai da neman ɗaukaka za su iya haɗuwa a kan mutum guda idan mu duka yana da biyu ko ba zai yi ba zai iya yiwa idan mu akwai shakkar tattare da shi sannan kuma akwai al-kibar wa talabul ulu kuma idan mu akwai girman kan da neman daukakan tare da shi yace kama huwa alwaqi'u fi tawa'if fi tawa'ifa kathira kaman da wannan abu ne da yake abkuwa a cikin kungiyoyi na bid'a masu yawa kama yishtamilu alghadab wad dalal kamar yanda fushi da kuma bata yake tattaruwa akan mutum alghadab wad dalal alghadab abin da yake janyo shi shine ne kaucewa Allah dokar Allah tare da ilimi kaki bin dokar Allah akwai tare da ilimi shi yasa yahudawa da yake son kibin ayoyin Allah da ilimi alhali kuma suna da ilimi sai Allah ya kira su da me almaghdubi alaihim ghayr almaghdubi alaihim ba wato ba wadanda akai fushi da su ba ba'u bi ghadabin ala ghadab wa ba'u bi ghadabin min Allah abinda yake janyo Allah ya fushi da mutum shi da kibin dokar Allah bayan ya santa bayan yana tare da ilimi shi kuma abdalal me yake janyo shi jahilci sabawa dokar Allah ba tare da ilimi ba bisa jahilci saboda jahilci mutun ya kaucewa istiqama saboda me saboda jahilci kamar abin da ya faru da nasara wanda Allah ta'ala ya kira su ad-dallin ghayr al-maghdubi alaihim walad-dallin kaga shi sifofin kuma guda biyun duk suna iya haduwa akan me akan mutun daya yace wannan suna iya haduwa akan mutun daya sifofin ya kasance an yi fushi da shi sakamakon abin da yayi na jayayya da ayoyin Allah da ilimi sannan a yi fushi da shi sakamakon kuma jayayya da yi da wasu ayoyin ba tare da ilimi ba an fahimta ana iya samu ta nan bangaren yayi jayayya da ayoyin Allah amma kuma yana da ilimi ba jahili bane shi sannan kuma ta wani bangare a samu wasu ayoyin kuma yayi watsi da su ko yayi jayayya da su ko ya fatani da su saboda jahilci kaga sai sifofin guda biyu su yi ne su hadu a kansa wannan yana iya yiwuwa yace wa qad yuqalu kuma hakika ana cewa al-ayatu tahtamilu al-waqf wa tahtamilu al-ibtida ayar tana iya daukar ihtimali guda biyu ihtimalin farko a ce waqafi ne kenan allazina din sai zama badal ne sannan wa tahtamilu al-ibtida tana kuma daukar ta zama mubtada ne sai zama allazina din mubtada ne ba badal ba duk tana iya akwai wannan ihtimalin wa qad yakunu hadha qira'atayn kuma hakan zai iya zama maqra'i ne guda biyu zama qira'a ce guda biyu fatasughu kullun minhuma sai zama kowace daga cikin biyun ta halatta ya halatta ka fassara shi a matsayin badal in ka zo fassarawa kuma ya halatta ka fassara shi a matsayin mubtada domin kowace qira'a ce a tabbatacciya wannan zai za a samu wannan ihtimali wa yakulu lahu wasfun sahihun to sai kasance yana da wani sifa wadda take ingantacciya kama fi nazairihi kamar da yake faruwa a tsarukunsa wanda akwai su da yawa a Qur'ani ya kasance an samu abu kaza da ihtimali guda biyu wannan yana da tsaruku da yawa akwai ire-iren sa da yawa a Qur'ani ya zama mun fahimci me Ibn Taymiyyah yake so ya nuna anan mun fahimta yana son ya tabbatar maka da cewa sifofin guda biyu ayoyin guda biyu suna magana akan ta'ifa guda biyu ne amma ba laifi kuma ana iya samun wata ta'ifa da za ta hada sifofin guda biyu ta'ifa ta farko masu jayayya da ayoyin Allah ba tare da hujja ba saboda girman kai da neman daukaka wannan galibi masu yin haka a babin aqida irin jahmiya irin mu'tazila da sauransu sannan akwai masu yi su kuma saboda shakka da kokonto da jahilci kamar sufaye su ba karatu suke ba sa karanta Qur'ani ba sa karanta sunna sai dai kawai su yi ta karanta waƙe-waƙe da abin nan kasidu da waƙe-waƙe da karamatul auliya da sauransu saka suna da jahilci matuƙa bangaren abin da shafi Qur'ani da sunna to saba wanda ake samu daga wajensu galibi abin da yake janyo ta shakka da kokonto kada da ka ja ayar da ta sabawa maganan shehu to zai shakka akan ayar dan shi yayi yaqini akan maganan shehu gaskiya ce to idan ka ja ayar da ta saba wa shehu to zai shakka yi kokonto akan ta to zai iya watsi da ita ko ya jayayya da ita saboda wannan to kaga ko abin da ya janyo musu wannan shine me a jahilci wanda ya kai su zuwa ga kokonto har suka fada bata to ana iya samun kuma wata ta'ifa da za ta hada duka bangarorin guda ana iya samun wannan to sai ce fil hadisi ya tabbata a hadisi alladhi rawahu at-tirmidhi wanda imamu at-tirmidhi ya ruwaito shi Tirmidhi ya rawaito shi da wasu lafazza makamantan wannan da malam zai kawo. Al-Haris daga Al-Haris shi kuma an Ali daga Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu. Shi kuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam daga Annabi sallallahu alaihi wasallam wa rawahu Abu Nu'aym Al-Asfahani wa ghayruhu. Abu Nu'aym ya rawaito shi shima da wasu sunsa min turqin adida. Ci ta hanyoyi masu yawa. An Aliyin daga Ali. Alin Nabi sallallahu alaihi wasallam daga ma'aiki fil Qur'ani. Yana magana game da abin da ya shafi Qur'ani. Al-hadithul ma'ruf, hadisin nan wanda yake sananne. Qala sayyidina Ali yace kuntu ya Rasulullah. Nace ya ma'aikin Allah, satakunu fitanun fil makhraj, famal makhraju minha. Satakunu fitanun. Ka ba mu labari cewa fitintunu za su kasance nan gaba. Arewa murwa. Fitintunu za su kasance nan gaba. Famal makhraju minha. To menene ne mafita daga wa'annan fitintunu? Qala yace sai yace kitabullah. Mafitar shine me? Littafin Allah. Littafin Allah kuma shine Al-Qur'ani. Me yasa Al-Qur'ani ya zama mafita? Sai annabi ya faɗi dalili, ce fihi naba'u ma qablakum wa khabaru ma ba'dakum. A cikin Al-Qur'ani akwai labarin abin da ya kasance kafin ku da kuma labarin abin da ya kasance ko zai kasance a bayan ku. A cikin Qur'ani akwai wannan. Wannan magana haka take ko ba haka take ba? Haka take. A Qur'ani akwai labarin abin da ya wuce kafin mu, akwai labarin abin da zai biyo bayan mu. Wa hukumu ma bainakum da kuma hukuncin abin da zai gudana a tsakanin ku. Wani sabani da wani kaza, da yanda za ku yi ibada, da yanda za ku yi mu'amala, duk akwai a Qur'ani. Wannan ma haka ne ko ba haka bane? Haka ne. Wace huwal faslu laysa bil hazm. Al-Qur'ani fasl, rabewa ne. Yazo da bayani daki-daki. Yazo bayani a rarrabe filla-filla. Laysa bil hazli, ba wargi bane. Wa ma huwa bil hazl, ba wasa bane, ba wargi bane Al-Qur'ani. Wannan ma haka ne ko? Haka abun yake. Man tarakahu min jabbarin qasamahu Allah. Haka duk wanda ya bar Al-Qur'ani ya tafi neman hujja daga wani abu daban. Min jabbarin, daga wanda yake mai girman kai, mai taurin kai. Saboda taurin kai da girman kai da neman ɗaukaka, ya bar Al-Qur'ani ya tafi yana neman dalili da hujja daga wani abu daban ba Qur'ani ba. Qasamahu Allah, Allah zai karya shi, ma'ana Allah zai halakar da shi. Wa man ibtagha al-huda fi ghayrihi adallahu Allah. Wanda kuma ya nemi shari'a daga wani Al-Qur'ani, to Allah zai batar da shi. Kaga wannan yayi daidai da waɗancan guda biyu, waɗanda girman kai yasa suke jayayya da ayoyin Allah, da wanda fata ne da jahilci yasa su suke jayayya da bin son zuciya yasa suke jayayya da ayoyin Allah. To duk wanda ya nemi shari'a daga wani Al-Qur'ani, Allah zai batar da shi. Kaga wancan Allah zai fushi da shi. Fushin Allah ko me yake janyowa? Azaba. Shi da ma'anan qasamahu Allah, wannan budewa ake kuma in ka zo ka rika cire wannan, sai an biya mu za mu yi talla. Cire wannan. Na'am. To kaga wannan qasamahu Allah, Allah zai halaka shi sakamakon fushi da yayi da shi. Wannan kuma adallahu Allah, Allah zai batar da shi sakamakon jahilcinsa. Wa huwa hablullahi al-matin, kuma shi Al-Qur'ani shine igiyar Allah mai karfi. Wa huwa dhikrul hakim, shi da ambatan nan wanda yake cike da gwaninta da hukunce-hukunce. Wa huwa siratul mustaqim, kuma shine tafarkin nan madaidaici. Al-Qur'ani kenan shine tafarkin nan madaidaici. Wa huwa alladhi la yazighu bihi al-ahwa, kuma Al-Qur'ani shine wanda wato zukata ba sa karkacewa da shi. Mana idan san zuciyanka ya bi Qur'ani, to ba zai karkace ba, ba zai zame ba. In san zuciyanka ya bi Qur'ani, to ba zai zame ba, ba zai karkace daga tafarki madaidaici. Amma in san zuciyanka ya bi wani abu daban ba Qur'ani ba, to nan ne mutum zai bata. Wala takhtalifu bihi al-ara, sannan ra'ayiyyuka ba sa sassabawa idan an yi ruku da Qur'ani. idan na rike Qur'ani ka rike Qur'ani ra'ayin mu zai zama daya ba za a samu sabanin ra'ayi a tsakanin mu ba wala taltabisu bihi al-alsun sannan harsuna ba sa shiga sarkakiya da Al-Qur'ani ya samu harshen ka ya samu mai ya shiga sarkakiya abubuwa na shubuhohi sun yi mai yawa akan harshen ka ka kasa kare daidai da ba daidai ba shine shubuha a samu iltibasi cakuduwar ƙarya da gaskiya wala talbusul haqqo bil batil duk wannan baya faruwa akan harshe ko akan harasa in sun yi ruku da Al-Qur'ani wala yakhlaqu an kasratir raddi Al-Qur'anin baya tsufa saboda yawan maimaita shi yawan maimaita shi da harsuna suke yi baya sa ya tsufa yanzu idan waka ce kake saurare ka saurare ta so goma sai ka ji ta ka kosa da ita ta ishe ka amma in Al-Qur'ani ne baya baka kosawa da shi wala tanqadi ajaibuhu sana ababan ban mamakin sa ba sa karewa kullum fito da su ake wala yashba'u minhu al-ulama malamai ba sa koshi da shi ba sa jin sun koshi da Al-Qur'ani man qala bihi sadaqa daga duk wanda ya furuci da shi ya faɗi magana da Al-Qur'ani to yayi gaskiya zai faɗi gaskiya ko kuma ya faɗi gaskiya wa man hakama bihi adala duk kuma wanda ya hukunci da shi to yayi adalci wa man amila bihi ujr duk kuma wanda ya aiki da shi za a ba shi lada wa man da'a ilayhi hudiya ila siratul mustaqim wanda ya kira zuwa ga Al-Qur'ani to an shiryar da shi zuwa ga mai zuwa tafarki zuwa ga wani tafarki wanda yake madaidaici to kaga wannan dogon hadisi ne wanda mai takhriji anan yake da'ifun jiddan hadisin mai rauni ne kwarai batuka mai rauni ne Tirmidhi ya fitar da shi da lamba ta 2906 fi fada'il al-Qur'an ya kawo shi a fada'il al-Qur'an min tariq al-Haris bin al-A'war ta hanyar wannan da aka ambaci sunansa wa fihi aidan Hamza az-Zayyat a cikin isnadin akwai wani mai suna Hamza az-Zayyat wa qala at-Tirmidhi shi Tirmidhi yace hadisun gharib wannan hadisi ne gharibi masu karanta mustarad al-hadith sun san me hadisi gharib la na'rifuhu illa min hadisi Hamza az-Zayyat ba mu san shi ba sai ta hanyar wannan mutumin wanda shine Hamza az-Zayyat to huwa majhul wanda kuma shi majhul ne wanda ya zama majhul ko kuma ya kasance majhul wa fi hadith al-Haris maqalun haka kuma a cikin hadisin al-Haris akwai shi ma maganganu akwai maganganu a ciki kuntu yace nace balil harisu da'ifun jiddan wanda inji mai abin nan mai tahqiqin littafin yace ni nace al-Haris da'ifun jiddan wa fi hadith al-Haris maqal yace to wato al-Haris da'ifun jiddan mai rauni ne makura dan haka ba maganan yan maganganu yace yan maganganu wanda zai iya daukar abin da sauki to shi yasa a ce da'ifun ne jiddan wasu ma suna tuhumar sa da ƙarya yace wa da'afuhu al-Albani Albani kuma ya da'afa hadisin a cikin al-Mishkat hadisi bai lamba 2138 at-tahqiq ath-thani a inda masa tahqiqi na biyu to wannan shi da dangance da abin da ya shafi hadisin wasu malamai kamar Ibn Kathir a tafsirin sai da ya kawo hadisin sai yace wasu sun ce hadisin marfu'i ne zuwa ga manzon Allah amma magana mafi kyau hadisin mawqufi ne daga kan maganar Ali ibn Abi Talib daga maganganun ba na manzon Allah bane wataƙila wasu sun rafa'a su zuwa ga annabi saboda sun yi kama da kalmomin irin na annabta amma maganan hadisin mawqufi ne daga kan sayyidina Ali sannan maganganun da hadisin yake dauke da su maganganu ne masu kyau wanda nassoshi suna karfafa su yasa duk jumla na karanta sai ce haka ne ko ba haka bane sai ku ce haka ne saboda kai kanka ka san nassin da yake karfafa wannan jumlar da za a ce kawo nassin da ya tabbatar da wannan jumla za ka iya kawo shi zaka jumlolin da hadisin ya kunsa duka jumloli ne masu kyau ma'anarsu masu kyau ce suna da nassoshi na shari'a da suke karfafa su Ibn Taymiyyah yana da wannan salam idan ya san matanin da yake cikin hadisin matani ne mai kyau akwai nassoshi da suke karfafar matanin na Al-Qur'ani da Sunna to yakan iya kawo shi koda kuma ya san cewa yana da rauni
yana da wannan salon yakan iya kawo shi saboda abin da yake cikin matanin ko kuma abin da saboda abin da yake cikin matanin abu ne da ya dace da nusus na shari'a wannan yana faruwa dan haka hadisin zuwa ga annabi bai inganta ba amma zuwa ga Ali bin Abi Talib a matsayin hadisi mauqufi wanda za a iya karban sa saboda akwai wani riwaya na Ibn Mas'ud da take karfafar sa mai kama da wannan ita ba riwaya ce ta Ibn Mas'ud tana kara masa da akwai sabanin alfaz amma kuma ta yi kama da wannan kuma can Ibn Taymiyyah a baya kar kamanta ya ce ya zo ta hanyoyi da yawa min turqin adida ta hanyoyi masu yawa to mai yawa in har hada su wannan ya kalla ya ba wa hadisin matsayin hasan amma duk da haka hadisin da'ifi ne in an ce marfu'i in ka rafa Aisha zuwa ga annabi hadisin da'ifi ne zuwa ga annabi wani Ibn Taymiyyah zai maka karin bayani akan ash-shahid min al-hadis me yasa ya kawo hadisin sai ce fa qawluhu to fadarsa da yace man tarakahu min jabbarin qasamahu Allah duk wanda ya bar shi ma'ana ya bar al-qur'ani na daga kangararre wanda yake kangararre ne mai taurin kai mai girman kai haka ya bar al-qur'ani saboda girman kai da neman daukaka qasamahu Allah to Allah zai karya shi wa man ibtaga al-huda fi ghayrihi adallahu Allah wanda kuma duk yana mai shari'a a cikin wani abu ba al-qur'ani ba to Allah zai batan da shi yace to wa'annan jumlolin guda biyu ko iya su muka tsaya dan su ne shahid din mu to akwai ayoyin da suke tabbatar da su yace to wa'annan yunasibu qawluhu ta'ala suna yin dacewa da fadin Allah ta'ala kazalika yudillu Allahu man huwa musrifun murtab kamar haka Allah yake batar da duk wanda ya kasance a mabannici ne mai yawan kokonto wa kazalika qawluhu haka kuma fadin sa kazalika yatba Allahu ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar aga suna yin daidai da wa'annan ayoyin da muke magana akan su fa zakara dalal al-awwal sai ya ambaci batan na farkon wa zakara tajabbur al-thani sannan kuma ya ambaci girman kai da ji da isa na biyu duk hadisin ya ambaci biyu jabbar da kuma wannan wato ainihin nabiyin wanda ya nemi shari'a ba ta al-qur'ani ba kaga wannan ya zama batacce to sai ya ambaci dalal al-awwal fa zakara dalal al-awwal wa zakara tajabbur al-thani da kuma ya ambaci tajabbur girman kai da wannan da neman daukaka da ji da isa na biyu na mutum na biyu wato wadalika li anna al-awwal murtab wannan kuma ya faru saboda shi na farkon mai yawan shakka ne da kokonto fa fatahu al-ilmu to saboda wannan shakkar da kokonton sai ilimi ya kubuce masa to duk abin da kake kokonto akan sa ba ilimi bane hay subtaga al-huda fi ghayrihi a yayin da ya shiga yana neman shari'a a cikin wani abu ba qur'ani ba kaga sai ilimi da yawa ya kubuce masa yaje ya kama zauki ya kama kashafi ya kama wani wajadi ya kama wani hakika wacece mafarki da sauransu da haka yaje ya bata a cikin wannan dajin mukashafa al-muwajada da abin nan da zauki da wane ne wanda suka yi ta kirkira sufai wani fana'i wani wane ne wani musuli tare da mustalahat nasu da yawa wanda suke amfani da su wani su hululi su ittihadi su kaza su kaza duka mustalahat ne nasu wasu shirka ne a ciki to sai je fada wannan daji sai ya bata a can me ya janyo masa bata saboda ya bar qur'ani ya nemi shari'a a cikin wani abu ba al-qur'ani ba wasani jabbarun shi kuma nabiyin kaga jabbar ne kangararre ne amila bi khilafi ma fihi sai ya bar abin da yake al-qur'ani duk da ya san shi ne daidai kuma duk da ya san abin da yake cikin qur'ani amma sai ya bar shi saboda yana ganin ai yana da wani abu da yafi qur'ani shine hankali ko falsafa ko ilimi da ya samu daga wasu littattafai na mutanen Yunan to yana da wani abu da yake takama da shi wanda har ya fi al-qur'ani ya gabatar da shi akan al-qur'ani dan haka ya bar al-qur'ani ya ki yin aiki da shi fa qasamahu Allah haka sai Allah ya karya shi ana Allah ya halakar da shi sai ce wa hazanil wasfani to wa'annan sifofin guda biyu yajma'anil ilma wal amal suna hada maka ilimi da aiki وفي ذلك أتكلم ونم بيان أن كل علم كو بيان أن كل علم دين لا يطلب من القرآن فهو ضلال. من ينانون مكا وإنين سفوفين قدابي سن هذا علم سن هذا أيكي علمي دا أيكي لك سن تتروا أشكي shine ya zama wanda yake yana da ilimi akan abu amma kuma ya bar shi saboda kangara da girman kai, wani kuma shi kuma yaje ya aiki da wani abu saboda shakka da kokonto da yake yi game da alqur'ani. Duka sifofin guda biyu za su hada maka, za su hada maka sifata abin ilimi da aiki. Akwai ilimi, akwai aiki, wanda ta dalilin ta kama da ilimi shi yasa ya bata, wannan kuma aiki shine ya batar da shi kokarin yin aiki da wani abu ba Qur'ani ba. Yace to a cikin wannan duka akwai kokarin fito maka da cewa dukkan wani ilimi na addini wanda ba a neme shi daga Al-Qur'ani ba fa huwa dhalal, to wannan ilimin bata ne. Duk wani ilimi na addini, bai ce maka ilimin duniya ba, ilimi na addini wanda ba a neme shi daga Qur'ani ba fa huwa dhalal, wannan bata ne. Sai ce ka fasidi kalamin falasifati wal mutakallimati wal mutasawwifati wal mutafaqqiha, yace kamar lalatattun maganganun yan falsafa, maganganun yan falsafa da suke lalatattu, wal mutakallima da ahlul kalam. Yan falsafa mun riga mun san su, akwai falasifatul yunan, su ba ma can ba kan ma musuluncin suke ba. To akwai falasifatul islam wanda su ake kira, ake danganta su da musulunci, irin su Ibn Sina ake wanda ake danganta su da addinin musulunci. To kaga su wa'annan su wa'annan yan falsafa ne, amma kuma duk da suna da awar su cewa su musulmi ne, kuma suna da awar cewa su ba su yi watsi da Al-Qur'ani da Sunna ba, amma suna kokarin kusanto da abin ne, cewa abubuwan tsakankanin su za a iya hada su a tafi da su gaba daya, da Al-Qur'anin da falsafar a cakuda su a tafi da su. Su Ibn Sina, su Farabi da sauransu suna da wannan ra'ayin. Wanda su ake cewa al-mutafalsifa ko al-falasifa. To akwai al-mutakallima, su da al-jahmiya wal mu'tazila da ire-iren su, wanda su kuma suke ganin ba za a watsar da Qur'ani da Sunna ba za a watsar da wancan ilimi na ɗan falsafa ba na Yunan, amma za a iya fahimto wani abu tsakankanin su, za a iya samun wani ilimi a ta hanyar haɗa wannan da wannan a cakuɗa, kun fahimta, a cakuɗa wannan da wannan, ko kai yanzu in ka cakuɗa wani abu da wani abu sai ya zama wani abu, haka ne, in ka cakuɗa wani abu da wani abu sai ya zama, sai ya bada wani abu daban. Wannan a hankalce ma yana nuna wannan hada wani abu da wani abu sai baka wani abu. To sai suka yi irin wannan, sai a hada Qur'ani da falsafa, to wannan sai ba su wani natija, to wannan natija shine kalam din, sai ake ce musu ahlul kalam. Sai suka zo da wani sabon ilimi wanda suka same shi wani natija ce ta hada Qur'ani da falsafa, to sai ake ce musu ahlul kalam. Yace to akwai al-mutasawwifa, wanda su kuma tsarkake zuciya da zuhudu da gudun duniya, wannan suka zurfafa a ciki, suka kwaso abin da yake cikin littattafan waɗancan, su ma mutanen Yunan, na abin da suke ta bincike a kai na tsarkake zuciya da ruhi, suka cakuɗa da sufancinsu, suka fitar da wasu abubuwa da suke kira hululi, da wasu abubuwa da suke kira fana'i da sauransu, wanda shi ma ya jefa su cikin bata. Wal mutafaqqiha, da wanda suke da'awar fiqhu, irin mutafarri'a wanda ya ambata a baya, irin mutanen Kufa da sauransu, wanda suka kirkira wasu abubuwa da wasu furo na fiqhu wanda suke kiyasi da su, wanda kaga duk maganganu ne wanda suke fasida lalatattu. Me yasa? Saboda bayanai ne wanda ba daga Qur'ani aka nemo su ba, shi yasa suka zama lalatattu. Wa kullu aqilin yatruku kitab Allah, haka kuma dukkan wani mai hankali, ma da bai takama da hankali, wanda zai bar littafin Allah مريدا للعلو في الارض والفساد yana mai neman daukaka a ban kasa da fasadi a ban kasa fa inna Allah yaqsimuhu fa Allah subhanahu wa ta'ala zai kariye shi Allah ta'ala zai kariye shi saboda shi yana takama da fadisi ni dan falsafa ne da haka takama yake yi da wannan shi yasa zai yi watsi da Qur'ani da Sunna saboda ta saba wa falsafa ilimin falsafa da ya karanta me yasa yayi haka saboda ya ci gaba da zama cikakken malamin falsafa ya daukaka a ban kasa a nuna shi a ce ai shi wane 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 ne ko saboda wani abu na san zuciyarsa to Allah zai kariya shi zai ce faddalu lam yahsub lahu al-batl to kaga shi wancan fataccen wanda ya bi bata ya bi jahilci to kaga shi bai cimma abin da yake nema ba bai samu abin da yake nema ba saboda shi ya bar Qur'ani ya bi zauki ya bi kashafi ya bi kaza ya bi kaza ya fada cikin bata saboda jahilci yayi nesa da Qur'ani yayi nesa da sunna ya kama wasu abubuwa daban to kaga wannan sai bai cimma abin da yake nema ba dan me ya janyo masa wa'annan bid'o'in su sufaye al-mubalaghatu fi ta'abbudi lillah kai makura wajen bautar Allah kai makura da zurfafawa a wajen bautar Allah shi ya kashi zuwa ga wannan sufancin da zuhudin da wane ne har suka tsallake iyaka suka wuce gona da iri suka watsar da Qur'anin da sunnar ba don sun ga suna tattaka musu burgi a wani gure rai su gara su kama abin da kawai sai inda mai ya kare ba inda ba wanda zai taka musu burgi wannan sai su yasa suka bace ba su cimma abin da suke nema din ba na yawaita ibada da zai sa su cimma wani guri karkashin wannan bal yu'adhabu bil amali alladhi la fa'idata fihi yace bal ma za a yi musu azaba ko za a yi masa azaba da aikin da babu wata fa'ida a cikinsa ba ka aiki ne suke ta yi wanda ba fa'ida adilatun nasiba dan da aikin da ba a gina shi akan Qur'ani ba ba a gina shi akan sunna ba wanda aiki ne ba karbabbe ba man adila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rabb da haka bal ma azaba za a yi masa da aikin maimakon ya samu abin da yake nema karkashin aikin sai aikin ya zama dalilin da za a yi masa azaba da shi domin aiki ne da bai da wata fa'ida wal jabbaru hasala lazzatan shi kuma al jabbaru wancan kangararren shi kuma ya samar da jin dadi jin dadin zuciya ya samu daukaka ya samu shahara ya zama wani abu a duniya ya ji dadi da wannan fa qasamahu Allahu alaiha haka sai Allah ya kariya shi ya halakar da shi akan wannan dadin da ya ji فهذا أذب بإزاء لذته التي طلبها بالباطل فكذا وانا شيئا أذب تد شيء أما يمكن جن دا تنسى ديين وان ديين ما دقا عبن ديكي أتا يعني مجن دا إيه دقا عبن ديكي أتا ديين مجن دا إيه دقا عبن ديكي شريعة سيين مجن دا إيه دا أوكاكا دا مسأي دا جرمة أما دقا عبن ديكي أتا تواجد دا إيه سيأك بس أذابا أما يمكن وانا dadin da yaji wadalaka yu'adhabu bi sa'ihi al-batil shi kuma wancan za a masa azaba saboda aiki da kai kawo da yayi tai wanda yake na bata alladhi lam yufidhu wanda bai fa'idantar da shi da komai ba to bayan duk wannan dogon bayanin da yayi sai ce wal maqsudu huna yanzu yayi maka raskwana kenan zai taƙaice maka duk bayanin da ya gabata yace abin nufi dai anan annahu subhanahu fi hatayn al-ayatayn cewa shi Allah tsarki ya tabbatar masa a cikin wa'annan ayoyin guda biyu bayyana man yujadilu fi ayatillahi bighayri sultanin atahu Allah ya bayyana waɗanda suke yin jayayya a cikin ayoyin Allah ba tare da wani dalili da ya zo musu ba ba tare da wata hujja da ta zo musu ba wa qad bayyana fi ghayri mawdi'in kuma haqiqa ya bayyana a gurin da ba wato a fi ghayri mawdi'in a gurin da ba a gurin da ba guri ɗaya ba a gurin ne masu yawa Allah ya bayyana anna sultana huwa al-hujja abinda yake nufi da sultan shine hujja to menene hujja huwa alkitabul munazzal shine littafin nan wanda aka saukar da shi kama qala ta'ala kaman da Allah ta'ala yace am anzalna alaihim sultanan fa huwa yatakallamu bima kanu bihi yushrikun ko mun saukar musu da wani sultani ne ko mun saukar musu da wani hujja ne fa huwa yatakallamu sai dan wannan hujjar yana yin furuci yana yin magana bima karu bihi yushrikun da abinda suka kasance da shi suke yin shirka mana mun saukar musu dalili ne wanda dalilin shi ya halatta musu yin shirka me ya amsar wannan tambayar shi da ba a saukar musu ba ba a saukar musu da wannan hujjar ba da za ta ba su damar su yi shirka, babu wannan hujjar a suratul Rum aya ta 35. Wa qila yace kuma aka ce ko kuma wa qala ya kamata ya ce kuma ya fada a wani guri in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzala Allahu biha min sultan. Allah ta'ala ya ce in hiya, wannan ba komai bane, wannan bai zanto ba illa asma'un, face wasu sunaye ne sammaytumuha antum wa aba'ukum wanda kuka kirkire su da ku da iyayenku, ma anzala Allahu biha min sultan, wanda Allah bai saukar da hujja a kai ba. Kaga sultan anan yana nufin me? Yana nufin hujja a suratul Najm aya ta 23, wannan fi ghairi mawdin, ya faɗi haka a gurin da ba guri ɗaya ba, a cikin suratul Yusuf ma an samu irin wannan. Wa qala ta'ala, kuma Allah ta'ala yace ala innahum fi ifkihim la yaqulun walada Allahu wa innahum lakadibun اصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون افلا تذكرون ام لكم سلطان مبين فاتوا بكتابكم ان كنتم صادقين. الله تعالى يجي على وسورا وسورا كجي انهم لن ليسوا من افكهم صبر كيران كريانسو ليقولون تبصنا شوى ولد الله وي الله يا هيهو وانهم لكاذبون كما لن ليسوا تبص مكر يتالي. اصطفى البنات على البنين, shin ya zaɓi mata ne akan ƴaƴa maza? Alhali ku kun fifita mazan akan mata, to shi Allah ya zaɓi mata ne akan maza? A bisa ƙiyasinku da ɗabi'arku, kaga wannan ba daidai bane. Malakun kaifa tahkumun, me yasa muku, ya kuke yi wannan ɗanyen hukuncin? Afala tadhakkarun, shin ba za ku yi tunani ba, ba za ku tsaya ku yi tuntuntuni ba? Am lakum sultanun mubin, ko kuma kuna da hujja bayyananna, ko kuna da dalili? Sultan anan kaga hujja yake nufi, ko kuna da wani hujja bayyananne? In akwai, fa'atu bi kitabikum, ya nuna hujjar shine mai kitab. Fa'atu bi kitabikum, to ku zo da littafin ku da yake dauke da hujjar. In kuntum sadiqin, in kun kasance masu gaskiya. Suratul Saffat tun daga aya ta 151 zuwa aya ta 157. Wa qala, kuma yace am lahum sullamun yastabiquna fihi فليأتي مستمعهم بسلطان, ko kuma suna da wani tsani ne da suke tattakawa su je sama, yastabiquna fihi, daga can suke jiyo abubuwan da suke fada. In haka ne, to faliyati mustamiuhum bisultani, to wanda ya hau ya tattakala ya hau saman ya jiyo, to ya kawo hujja, ya kawo hujja wadda take bayyana a suratul Tur aya ta 38. Wa qala, kuma yace afa naj'alul muslimina kal mujrimin, shin za mu sanya musulmi su zama kamar masu manyan laifi? Za mu sanya musulmi su zama kamar mujrimai masu laifi? Malakum kaifa tahkumun, me yasa muku, ya kuke yin irin wannan hukuncin? Am lakum kitabun fihi tadrusu, ko kuma kuna da wani littafi wanda a cikin shi kuke karanto wannan? Suratul Qalam aya ta 35 zuwa ta 37. To wannan duka ayoyin ne suke nuna mana, suna nuna mana abinda ake nufi da sultan shine hujja, hujjar kuma shine mai littafin Allah, shine Al-Qur'ani. Wa idza kana kadhalik, to idan abun haka yake, fa fi hadha bayanu annahu la yajuzu li ahlin an yu'arida kitab Allah bighayri kitab. In ku haka abun yake, to a cikin wannan ayoyin akwai bayani, ko a cikin wannan akwai bayani, akwai bayanin annahu, cewa shi la yajuzu li ahlin, baya halatta ga wani mutum, kowa ne ne, an yu'arida kitab Allah bighayri kitab, wanda yayi fito na fito da littafin Allah ba tare da yana da littafi ba. Kenan ana yin mu'aradan littafin Allah da littafi, an gane, ka samu hujja daga Al-Qur'ani da zaka yi hujja da ita akan wata aya, ta wannan bayani zai zo, amma bighayri kitab, to wannan baya halatta, an gane. Faman arada kitab Allah, duk wanda yayi wato mu'arada littafin Allah, yayi fito na fito da littafin Allah, wajadala fihi, yayi jayayya a cikin littafin Allah, bima yusannihi maqulat ibrahim wa ibrahim wa aqsiya, da abinda yake kiransa ababan da ake aka hankalto su, ko kuma abinda suke kira ibrahim, ko abinda suke kira aqsiya, duka sunayen su ne, aw ma yusannihi mukashafat, ko abinda ake kira mukashafat, wa mawajid, da wajadi wajadi na sufaye, wa azwa min ghairi an ya'tiya ala ma yaquluhu bi kitabillahi, abinda bi kitabin munazzal, ba tare da yazo akan abin da yake fada din da littafi saukake ba, faqad jadala fi ayati llahi bi ghairi sultani, to hakika yayi jayayya da ayoyin Allah ba tare da hujja ba, yace haza halul kufar, wannan kuma hali ne na kafirai, allazina qala fihim, wanda Allah ta'ala ya faɗa game da su, ma yujadilu fi ayati llahi illa allazina kafaru, ba wanda yake yin jayayya a cikin ayoyin Allah sai waɗanda suka kafirta. Mun fahimta to wannan gabar wa idza kana kazalik, in mun dawo ga insha Allah zamu maimaita ta, sannan mu ci gaba daga inda muka tsaya da fatan abin da muka faɗa daidai. Allah ba mu lada kurakurai, Allah subhanahu wa ta'ala yafi mana. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله.